العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. 27 ga watan Safar shekara ta 1446 Hijriya, wanda ya dace da 1 ga watan 9 shekara ta 2024 miladiya, muna darasi na 156 a cikin karatunmu na wannan littafi na Muftasar Zadul Ma'ad. Idan yan uwa za su iya tunawa, muna magana ne akan isar yakin Fathu Makka da abubuwan da suka faru. Masu littafi irin nawa muna shafi na 232 a tsakiyar shafin. Malam yace sun makarar qissat Hatib wa qissat Dhil Khuwaisira wa amsalu thumma qala wa man lahu lubbun wa aqlun ya'lamu qadra hadhihi almas'ala wa shiddat alhajata ilayha wa yattali'u minha ala babin adhimin min abwab ma'rifatillahi wa hikmatihi. An tabbatar mana da kissar Hatib. Na yi muku bayanin kissar Hatib, shi ne wannan sahabi da ya ba da labarin yakin da Annabi sallallahu alaihi wasallam zai je yi wa mutanen Makka, yakin da Annabi zai yi wa mutanen Makka. Aka tambaye shi, me yasa kai haka? Har Sayyidina Umar ya yi zuciya ya ce, ya Rasulullahi, ka kyale ni in sare wuyan mutumin nan. Ya rantse da Allah ya ce, shi fa ba munafirci ya yi ba. Mun ji wannan kisar. Akwai Dhul Khuwaisira, shi kuma wannan bawan Allah rabo ne Annabi ya yi wata rana don abin arziki da ake raba wa mutane. Manzo Allah ya yi rabo, kawai sai ya koma gefe sai yake cewa, wallahi hadhihi ismatun ma urida biha wajhullah, wallahi wannan kaso, wannan rabo da manzo Allah ya yi ba don Allah aka yi ba. Munafiki kenan. Annabi yayi abu kace ba dan Allah yayi ba, manzon Allah yayi abu kace ba dan Allah yayi ba. To shine manzon Allah ya faɗi sifar sa cewa, wannan mutumi sai an samu wasu mutane a zuri'arsa da za a hayayyafa, za ka rena sallaka in ka ga tasu. Amma Qur'ani, sun iya karanta Qur'ani amma baya wuce maƙogwararsu. Mana munafiki ne wannan. Wannan yana nuna mana cewa zai iya yiwuwa ana cikin tafiya, Allah ya jarabi mutane da wasu mutanen ga su kamar ana tare da su, amma wallahi ba tare ake ba. Kuma yau din abin da ke faruwa kenan, Allah ya mana afuwa ya kare mu, mu din ya ba mu ikon gyara alaƙar mu da Allah, mu din Allah ya sa mu gyara tsakaninmu da Allah. In ka gyara tsakaninka da Allah, to duk sharrin da wani makusanci zai yi maka, ya yaudare ka da sunan yana kusa da kai, ya ci amanarka ko ya yaƙe ka, to Allah zai baka kariya akan shi. Allah zai baka me kariya a kansa. Amma in baka tsaya ka bi Allah ba, to duk lokacin da wani ya tashi ya karka zai nasara a kanka. Saboda me? Ai kai ma din baka bi Allah ba. Amma wanda ya bi Allah, yayi alakarsa da Allah da gaskiya, to ko wani ya shirya maka wata tsiya, ko da a gindinka ake ana kusa da kai ake shirya maka shari. Kai ko wani da kake tare da shi yana nuna maka cewa shi mai son ka ne, kuma kuna tare haka da shi, amma yana zuwa yana faskarar ka a gefe, to Allah ba zai bashi nasara akan ka ba, saboda kayi alƙawarin bin Allah, kai din tsakaninka da Allah zaka kyautata alaƙarka da shi. Mu mutane muna da wani abu da ake ce da shi alhawa. Fa amma man khafa maqama rabbihi wa naha an-nafsa 'anil hawa. Hawa kun san me ya hawa? San zuciya. Mutum bin ra'ayinsa kawai, ko da abin bai dace da abin da Allah yake so ba. Kowane ɗaya a cikinmu yana da hawa, ba wanda bai da hawa. To amma mai tsoron Allah da imani, to hawarsa ba ta jagorantarsa ta rinjaye shi. San zuciyarsa, baya bin san zuciya, yana ƙoƙari ya yaƙi zuciyarsa in za ta sa masa wata ɗabi'a. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa basarihi wa qalbihi ko wa ja'ala ala basarihi ghishawa. Wanda ya bi son zuciya, kamar ya mayar da wannan son zuciyar shine Allahnsa, to yana iya faruwa mana kana tare da mutum amma yana faɗa da kai, kana tare da mutum baya son ka amma ba zai iya buɗe baki ya ce baya son ka ba, amma duk lokacin da ya samu wata dama ta yaƙar ka, to zai yaƙe ka iya ƙarfinsa, amma fa a ɓoye, in kun haɗu kuma zai maka dariya. Ko ma ya ce ma Allah maka albarka, Allah ma ya taimake ka akan maƙiyanka, alhali shi ɗin kuma yana cikin maƙiyan naka. Dole in baka koyi wannan a rayuwa ba, hawan jini sai ya kashe ka. To amma in ka karanta ka riga ka sani, ba za ka taɓa mamaki ba. Wataƙila dan an ce ma wane wane naka na kusa da kai ya je ya yi maka kaza, sai ka ce ba komai, rayuwa ce, Allah ne ya kare mu da sharrin masu sharrin. Shikenan ka wuce wurin, a ci gaba da mu'amala. Haka annabi ya ta haƙuri da munafukai, shi yasa za ku yi mamaki, ya za a masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam, annabi ya zo ya yi wani kaso, wani a cikin sahu fa can, ya ce yake gaya wani, ya ce wallahi wannan rabin ba dan Allah ake ba. Shi ne wani cikin sahabbai yake cewa wallahi sai na gaya wa annabi. To a cikin wannan kissa za mu fahimci tabbatar da faruwar irin waɗannan abubuwa wa amsali. Ibn Qayyim yake cewa wa man lahu lubbu wa aqlun ya'lamu qadra hadhihi al-mas'ala, duk wanda yake da ainihin wato hankali da tunani mai kyau zai gane girman wannan matsala da tsananin bukata zuwa gare ta, kuma zai yi tsinkaye zuwa ga babun azim min abwabi ma'rifatillah, babi mai girma cikin kofofin wato sanin Allah da hikimominsa. Wa fiha jawazu dukhuli makkah lil qital al mubah bi ghairi ihram wa la khilaf annahu la yadkhulu man arada an nusuka illa bi ihram wa ma ada dhalika fala wajib illa ma awjabahu Allah wa rasuluhu. Jama'a Allah kai mu Makka, ku ce amin. Ai ba kwa san du'a, Allah kai mu Makka.
Amin.
Yawwa, ko muna ko aikin hajji. Yanzu nan ana mana bayani ne akan shin Makka, duk lokacin da mutum zai shiga Makka da ihrami zai shiga, ko zai iya shiga da kayansa da gida? Kullum sai da ihrami, ko ko ya halatta ka shiga da kayanka na gida? Na'am, ya halatta a shiga Makka da kayan gida idan an shiga da niyyar yaƙi. Kaga wanda zai je yaƙi ba hajji zai yi ba, ba umra zai yi ba, to jawazu dukhuli makkah lil qital al mubah bi ghairi ihram, haka wanda yaga kasuwanci ne zai kashi neman kudin sa zai shi mai damu da umra kwaji ba zai iya zuwa da ya sauka airport ya wuce ya shiga Makka da rigarsa da wandan sa kenan waye ne zai shiga waye ne zai shiga Makka da ihrami sai wanda yayi niyyar yin aikin hajjin umra aikin hajji ko umra idan baka yi niyyar aikin hajji ba kuma baka yi niyyar umra ba za ka iya shiga mai bai da ihram malai yace wala khilafa annahu la yadkhulu man arada nusukha illa bi rab amma fa duk wanda yayi nufin nusuk wanda yayi nufin yin ibada wannan ko sabani babu ba a shiga Makka mutumin da yayi niyyar umra ko aikin hajji sai da ihrami kenan kuskure ne haramun ne kuma duk wanda ya shiga Makka yana so ya umra ko ya aikin hajji da ihrami da kayan gida a jikinsa to akwai yanka a kansa sai ya zubar da jini saboda yayi irtikabin mahdura ma wato mahdura tun ihram ɗaya daga cikin mahdura tun ihram amma ala zalika fala wajiba illa ma awjaba Allah wa rasuluhu bayan wannan to babu wani maganar wajibci akan a shiga Makka da ihrami sai dai abinda Allah ya wajabta da shi da manzansa sallallahu alaihi wasallam Allah ya kai mu Allah ya samu na da rabo wa fihi al-bayan as-sarih anna Makka futihat unwatan wa qutila sabi sallallahu alaihi wasallam an yi mana bayani a cikin wato wannan kissa ta fatu Makka cewa da karfin tuwo aka bude Makka da takwabi aka bude ta yawwa sannan kuma an kashe wanda ya zagi annabi dama hukuncin duk wanda ya zagi manzon Allah aka kashe shi akwai wani ibnu khatal bai da aiki sai zambo da zagin annabi ya waka ya zagi manzon Allah ba shi kudi to an same shi a Makka ya gudu ya je ya shiga rigar dakin Kaaba ya makale annabi ya ce duk inda yaje ku kawo shi ku kashe wannan shine hukuncin Allah ga duk wanda ya zagi annabi in dai an ji ya bude baki ya zagi manzon Allah to hukuncin sa kashe shi ake da haka ya kamata mutane musamman wanda ba musulmi ba su sani cewa mu annabin mu darajar sa ta wuce wani ya bude baki ya zage shi zaka yi addinin sa kai ba za ka yi baka ma bakin ka amma duk wanda yake zagi manzon Allah kashe shi zamu wannan shine hukuncin shari'a sai dai an so a ce alƙali ne zai kashe shi ko hukuma ce za ta kashe shi amma hukuncin Allah a kansa jinin sa ya zuba Allah ya mana kuwa Allah ya sa waɗanda ba su san annabi ba su san daraja ta sa kuma su daina wasa da janibin annabi ko hira mutum yake ya kuskure suna musu da wani ya bude baki ya zagi annabi to jinin sa ya halatta kar fa wani ya wasa da wannan al'amari ba ko kuma musulmi ne mai sallah shi ma ya fake da yana sallah ya bude baki ya zagi annabi shi ma jinin sa hadar da haka babban mutum ne ba a wasa akan lamarin sa kwata kwata sallallahu alaihi wasallam wa qawluhu inna allaha harrama makkata wa lam yuharrimha an-nasu وهذا التحريم قدري شرعي سبق به قدره يوم خلق العالم ثم ظهر به على لسان خليله ابراهيم to sai wani hukunci na gaba na uku kenan magana Allah ya haramta Makka ta zama mai alfarma amma mutane ba su haramta ta ba ko ba su suka haramta ta ba ko ba su kiyaye alfarmar ta ba Makka gari ne mai alfarma za a yi mana bayanin meye haramcin meye alfarmar da ke cikinta wannan tarimi ne na kaddara na shari'a haka Allah ya kaddara tun fil azal daman tun lokacin da Allah ya halicci duniya gaba daya ya rubuta cewa garin Makka gari ne mai alfarma sannan ya bayyana wannan haramci da alfarma da garin yake da shi a bakin annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam tun ma kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ga haramcin la yusfaku bihadamun hada tarimu lisafki dami almukhtas biha wa huwa alladhi yubahu fihi ghayriha wa yahrumu fiha likaunaha haraman ka tarimi adudi shajari. Menene aka haramta? Ba a zubar da jini a Makka. Wani ya je ya dauki makami ya soki, wani ya zubar da jini, an hana kwata-kwata. Ko da gaiza ne ka yanki wani haram, duk wani abu na zubar da jini in dai a Makka ne haram. Wannan haramci na zubar da jini, wato ana nufin jinin da yake bance ta, da yake cikin Makka kenan. Amma a wani garin Makka ya halatta in mutum ya yi abin zubar da jinin a zubar da jininsa. Kenan shine alladhi yubahu fi ghayriha. A wani gari inda ba Makka ba ya halatta, amma cikin Makka haram. Sannan ya haramta a zubar da wannan jini ne saboda ai ba jini kaɗai ba, ka tari mai adudi shajari, bishiya ma mutum ya balle ta a Makka, ka samu reshen bishiya ka balle, haram ne. Ba a yi. Yanzu kaga mu a nan ƙasashenmu ko ina za ka iya saran bishiyar ku, amma a garin Makka a ga mutum wai a ƙofar gidansa ya je yana sare bishiya, to sai hukuma ta kama shi. Kun fahimce ni? To, duk da akwai sabanin malamai akan wace bishiya ce za a sare, wasu suna ganin cewa wanda ba za a sare ba da wanda za a sare, wasu suna ganin cewa wanda dan adam shi ya shuka kayansa zai iya sare ta. Wasu suka ce in dai bishiya ne kawai ba a cire ba, da wanda Allah ya shuka ta da wanda dan adam ya shuka ta. To sai dai wasu uzurruka hukuma an halatta mata ta yi don maslahar mutane amfanin su. Duk waɗannan bishiyoyi da aka ce kar a cire, kar a balle su a Makka, idan hukuma ta zana wani guri za a yi hanya, ko za a yi asibiti, ko za a yi wani masallaci, ko ta yanka shi za a gina gidajen zama na mutane, to duk bishiyar da take nan hukuma tana dama ta sare ta. Saboda ai kaga ba haka kawai aka sare ta ba, akwai wata maslaha da wani amfani, akwai maslaha da wani amfani da ake so a yi mai a cimma, wannan ya halatta. Fadinsa la yu'dadu biha shajarun, hadisin Bukhari daga riwayar Ibn Abbas kenan. Wa fi lafdin la yu'dadu shawquha, a wani lafazin kaya ma ba a cirewa. Yanda za ka ga bishiyar kaya in shekaran ta ɗari tana faduwa tana ba a sarewa, sai dai ta fadi kawai kwata-kwata. Wa huwa zahirun jiddan fi tarimi qat'i shawqi wal awsaj lakin jawazu qat'al yabisi li'annahu bi manzilati al maytati wa fi lafdin la yukhbatu shawquha. Wannan yace sarihun fi tarimi qat'ir warq, malai yake cewa wannan zahiri ne waɗannan maganganun da annabi a fili suke dan bayanin haramcin hatta kaya a Makka ba a cire ta. Kaya da irin bishiya ta ausaji, ausaji wani tsiro ne ko wata bishiya ce wacce take za, wato shajaratun sha'iq, mai kaya a jikinta, bishiya ce wacce take nabatun ne sha'iqun, tana da kaya a tattare da ta. To ko ita kar wani ya ce wannan ai kaya ne, bari mu ce. To amma busasshen bishiya, busasshen itace, wannan ya halatta a sare shi. Al-yabis li'annahu bi manzilati al-maytati, saboda ai busasshe kamar mushe ne ai. Yanzu idan an ga mushen dabba ba an haramta a farauci dabba ba, haka ne ko? An haramta a farauci dabba, amma idan an ga mushe ya fadi a Makka ba za a dauke ba, za a dauke. To haka bishiyar da ta mutu, matacciyar bishiya, ya halatta a yi mai a cire ta. Shi yasa wata riwaya ce la yukhbatu shawquha, ba a karkado da khabt wato bishiyar da take da kaya take da yaya ba a ciro ba a kado ta kuma wannan yana nuna mana ashe hatta ganye ma wannan sarihun ni fi tarimi qat'il warq alwarq hatta wato ganye ba a kade shi ganyen bishiya wani yazo ya girgiza nim ya girgiza rabejiya ko ya karkade wata bishiya in dai a makka ne haramu kai wannan makka babban gari wa qawluhu la yuqtala khalaha la khilafa fi anna al murad min ma nabata bi nafsihi wa anna al khala al hashish ar rat wal istithna'u fi al izkhri dalilun ala al umum wa la tadkhulu al kam'atu fihi wa ma ghayyiba fi al ard li annahu ka samari sannan annabi yace ba a cire ciyawata ciyawa duk danyen ciyawa a makka haka kurun ba a zo a nome ta ko a yi mata feshi a batta inda take ta tsuro ita ma ta ji cewa tana rayuwa a gari mai aminci garin annabi Muhammadu in bishiya ne sai dai ta gama girmanta ta fadi ta mutu in ta bushe a cire amma bishiya da ranta a sare ta ba a yi kamar yadda ba a yin farauta a ga dabba a je a farauce ta ba a yi a ga barewa a ga damisa a ga zaki a ga dabban da ake ci da wanda ba a ci ba a farauce ta ko tsuntsaye ku ga tattabaru a indin haramun makka ba ga sunan malam nama ne lafiyayye a gurin nan amma ina bai zai ciwo ba kuma wannan tattabarin ba na kowa ba ne na Allah ne babu wani balarabe da zai ce maka mallakar sa kowa a nan ya gan su masu mutuwa su in sun mutu sai dai masu shara su su dauka su jefar in kun ga dama kun ba su dan abinci ba ni'ima su dai suna rayuwa ne a harami su kuma su yi kashi dole a wanke wallahi malam yanzu ka duba kudin da ake sha a haramin makka nan amma tsuntsaye sai su yi ta hawa fitilun suna yin kashi ba su isa su sa musu wani magani ko su harbe su ba su isa ba Allah ya ba su wannan alfarmar su tsuntsaye sai dai a kan sa wasu yan karafuna masu tsini yadda ba za su iya sauka a kai ba ba a yi to inda giwa za ta zo gurin nan ko barewa ko wani a wannan gindin a nan haramun ko wanda ya sai ta ba wallahi tattabarun nan mala haka zaka shiga cikin su suna ma bin ka suna taba maka kafar ka ga nama mala daidai kamawa amma bai zai kamu ba wallahi sai dai ka gani ka gama kafar ka ka tafi ka bar su kuma na gaya muku ba mallakan kowa bane kuma in aka kama ka ka bugi daya ko kama daya ka san wa zai kama ka dan sanda wani lokacin wanda ka zunguri ma mutum ko ka dan yi sulhu ka bashi hakuri amma in ka taba musu wannan akwai damuwa saboda umarnin annabi ne akai to dukkan dabbobi na farauta ba a taba su kuna tare da ni wa annal khala in an ce al khala ana nufin ciyawa ne danya ba a cire ciyawa danya to akwai al izkhir wani itace na izkhir wani ganye na izkhir wanda shi ana amfani da shi idan an yi mutuwa ana lullube mutum da shi a kabari kamar da bai da likafani wadatacce sai a ciro wannan ganye kamar yanzu mu a nan Najeriya ana amfani da bishiyar darbejiya ana lullube abuwan ku to su ma sun amfani da wannan izkhir to annabi ya ce banda izkhir to shi kuma masu makera ko masu mutuwa wanda aka yi mutuwa masu binne mamaci suna amfani da shi to shi annabi ya bada dama duk inda aka samu itacen izkhir in dai an yi mutuwa a sare shi shi banda shi am ne duka ko ina dalilin ne alal umum banda wani abin da ake ce da shi kam atu wahid din sa shine kamu jam'in sa shine alkamatu abinda ake nufi da alkamatu wani abu ne da ana cin sa kamar dankali yake haka amma yana da fadi to shi kuma kawai a cikin ƙasa ake tono shi shi abinci ne to shi ma manzon Allah ya ce tunda kayan ci ne abinci ne wannan alkamatu din ya halatta a tone shi a cikin ƙasa a dafa a ci yayi amfani da shi kidan kaga itatuwan da aka ce kada a cira ba duka bane akwai wanda wato banda su a cikin maganar da Annabi ya faɗa su kam a tudin babu sani ko muna da kamba din anan haka yake tsurwa ne ganyen sa amma a cikin ƙasa yake in ka tono shi sai ka zuba shi a kwando ka je ka zuba ruwa ka wanke kanka ka jira da kuwar sa ka gyara shi wama ghuyiba fil ard da abinda duk aka koye shi a cikin ƙasa na ci shi ma wannan ba laifi bane dan an abin nan shiro shi an yi amfani shi ne an nauka samari saboda ai daidai yake da me dan itace sai kuma maganar farauta wa qawluhu wa la yunfaru sayduha sarihun fi ta'limi at-tasabbubi ila qatli as-sayd wa siyadihi bi kulli sababin hatta innahu la yunfiruhu an makanihi bi annahu haywanun muhtaram fi hadha al-makani qad sabaqa ila makani fa huwa ahaqqu bihi fa fi hadha anna al-haywana al-muhtaram idha sabaqa ila makanihi lam yus'at anhu sai maganar farautar dabbobi duk wannan hukuncin makka ne ba a koran abun farauta ba ma wai ka kama ba ka firgita dabba ta furta gudu la yunfaru sayduha ba a yi haka za ta wuce ka wuce sannan wannan ya fito fili kwarai da gaske wajen wato tasrihun ne fi ta'limi tasabbubi ila qatli sayd an fito fili an mana magana cewa an haramta sabba kashe abun farauta ko da ba kai ka kashe ba amma kai ne sababin kashewa kamar kace miki wani ko ka nuna ga abun farautan kai din haram ne kai haka ko farautarsa bi kulli sababin da dukkan wani sababi kai inda zaka ga barewa tana zaune a wurinta ba a ma tashinta a inda take a batta a wurin tana tashinta da zaka ga wani tsuntsu da ana cin sa yana zaune a wurin ko ya gaji ko ya kare ko ya samu matsala nan gani nan bari ba a tashin sa a inda yake duk dabbobin da ake zuwa daji ana farautar su in har aka gansu a Makka a harami to wannan ba a taba su saboda hayawanu ne muhtaram dabba ce mai alfarma kamar yadda gidan ɗakin Allah yake da alfarma to ita ma dabbar tana da alfarmar da ba za a taba ta ba ta ci alfarmar ɗakin Allah ba a taba ta ba a cire ciyawa ba a cire bishiya ba a sare kaya duk suna cikin rigar alfarmar ɗakin Allah harami haka dabba ma ba a taba ta duk kwadayin namanta saboda dabbar ai ta riga ta zaɓi wurin ta sabaka ila makanin ta huwa haƙuri ta riga ta zaɓi wurin da zaɓi ita da mutuncanta ba riga ta zuwa kai ba don me don kai mutum ne za ka kore ta a daji dai an baka dafa amma ban da maka wannan yana nuna mana cewa annal hayawan al muhtaram idan sabaka ila makanihi lam yuzata duk wata dabba mai alfarma duk wata dabba mai alfarma idan ta riga zuwa wajenta to ba a koranta daga wurin to wace ce dabba mai alfarma dabbar da duk hukuma ta ce mai alfarma ce yanzu kamar kasashe irin su Niger Algeria da su Chadi a jazukansu akwai wasu nau'o'ikan dabbobin da hukuma ta hana a yi farautarsu ta ce a bar su kawai kar a koran musu su a ƙasarsu ba sa so wata rana a zo ƙasarsu a ce babu wannan dabba da haka duk farautar mai farauta in ya je ya farauto wannan dabba sai ya gurgudu yanzu kamar a Niger a hanyar Yamai za ka je Niyami akwai wani dajin ya hadu da wasu ƙasashe da dama akwai irin raƙumin dawa ɗin kuna ganin su a hoto
to hukuma ta kafa doka ba a farautar su haka zaka rinka ganin suna tsallaka hanya ba wanda ya shiga nama ne ba raƙumi ne ba amma na daji irin sulube mai dogo ne dogon wuyan nan mai dan dabbare dabbare zaka yayi kama da raƙumin mu na gida amma shi wanda na daji ne to in sun kai guda dubu ba a taba su kai har kiwon su hukuma take da motoci da sojojin da aka wakilta suna shiga daji suna kula da su an kafa doka kar a taba su kaga wannan hayawan ne muhtar me yasa hukuma ta haka ita ta sani akwai kasashen da duk abin da zaka dinka farauta ka farauta amma kai ka taba musu giwa duk giwa yanda suke daji kar a taba su kun fahimce ni kamar yadda suke killace kogunan su na'am bismillah malam bashir to kamar yadda suke killace kogunan su suna killace koguna su ce ba za a je ayi me ba za a je ayi farautar kifayen da suke ciki ba ba za a yi ba yanzu idan wani ya je musu farautar kifi a inda suke kuma hukuma ta ce kar a kama kifi a wurin yayi laifi ko bai yi ba yayi to duk dabbar da take ko shari'a ce tace mai alfarma ce ko kuma hukumar kasar da ake tace mai alfarma ce to bai halatta a tashi ta inda take ba sai a batta ina fatan kuna ganewa shine lam yuzaj an izaj disturbing shine izaj ba a disturbing din ta tashi ta takura mata وقوله لا يلتقط ساقطتها الا لمن عرفها وفي لفظ لا تهل ساقطتها الا لمنشد فيه دليل على ان لقطه الحرم لا تملك بحال وانها لا تلتقط الا للتعريف وهذا احدى الروايتين عن احمد وقال في الروايه الاخرى والشافعي في قول لا يجوز التقاطها للتمليك وانما يجوز لهبها لصاحبها وإن التقطها عرفها أبدا حتى يأتي صاحبها وهذا هو الصحيح والحديث صريح فيه والمنشد المؤرف والناشد الطالب ومنه قوله إذا إساقة الناشد للمنشد تسيكرا تونك با شيني أبن ديشا في أبن تنتوا أمكا وكنت ينتنتوا أمكا ديك وانن كراتن muna magana ne akan wannan gari mai alfarma mu babban gari ne a wajen mu Allah ya bashi alfarma tun lokacin da Allah ya halicci zambai da kasai da ka ba a tsuntuwa menene tsuntuwa al-lukata al-iltiqat tsintar abu duk wanda ya ga kudi a maka ya tsinta yayi laifi sai dai kai sanarwa mai shi ya zuwe ya karba annabi ya ce la yumtaqatu saqitatuha illa liman araba ba abinda ya fadi saqitatuha abinda ya fadi ba a tsintansa sai dai wanda zai dauka yayi ta'arifi ma'ana yayi shele ya sanarwa cewa wannan kaya ina neman mai shi ko ya kai wa hukuma mai sanarwa yanzu a haramin makka duk wanda yayi umra ko aikin haji babban office ne da su na karban kayan tsintuwa lukata sunan gurin kisimi ne mai zaman kansa department ne a haramin makka department ne a haramin madina in kudi ka tsinta in kaya ka tsinta in passport ka tsinta in gwal ka tsinta in mami ka tsinta ko meye na wani in ya fadi ko hukuma ta gani ana kaiwa ofisin a tara ajiye me shi idan yazo yayi bayani sai a bashi in kuma su ko a kyamara suka hango ka kayan wani ya fadi ka dauka ka sa aljihu to kyamarar nan tana bin ka da zarar kai fita daga harami zaka abin nan to za a iya bin ka sai ne ka dana tare wani kuwa wani ai ya taba yanke aljihun wani abin ya bada mamaki wani dan uwa yake bada labari ana dawafi wani sa ne za a iya yanke aljihun wani ya debe mai dalolinsa wannan farfajiya fa malam ashe gaba ɗaya mutane a ƙarƙashin kyamaroni suke babu wani abin da wani yake a wannan gurin da ba a garin sa duk wannan kyamarun da wanda kake ganin su da wanda suke boye a cikin gini idanu ne da su na kallo ba ruwan su da duhu ba ruwan su da matsi ba inda ba sa kalla kuri yasa ne da ya farke labbaik allahumma labbaik labbaik allah ko ya yake tabbata farke wala shi an ganshi sai da ya gama dawafin sa ashe akwai dan sanda yana bin sa shi ma kamar dawafi yake kamar aiki yake yana kula da shi aka tsayar da wanda aka yanke mai aljihun bai sani ba shi kuma aka tamke shi sau da yawa ana cikin dawafi ko ana fitowa a hanya kawai zaka ga dan sanda ya zo yana buɗa tarik yana tutturawa yana zuwa sai ya damko wani kyamara ce ta nuna masa an yi mai signal ne an masa over cewa ga wani mutum ana yi ana waya eh mai kama kaza eh mai hula kaza eh mai kaza eh alamar dan kasa kaza kama shi ka riko shi wallahi malam sai dai kaga mutum an shago shi an riko shi ka kasa gane me yayi kisa ba a musu magana to idan ka dauki wani abu ka fitar da shi abinda nisa zaka tsira da shi takalmin da ba naka ba kawai an gane takalmin da ba naka ba shine wannan ka dauka kan ba lalle su iya ganewa ba amma in dai kudi ne ko kayan wani ka sullube masa shi to akwai da kuwa kuna fahimta na to duk dai wannan ana matsuna mana ya kamata mu zama masu gaskiya a koyi to ina so in shaida muku yanzu kun ga garin nan da aka ce tsuntuwa ma idan ka tsunta sai dai litarifi don ka sanar to ina ga wanda suke biya wa kansu kudiyar umara ko makka ko aikin hajji don su je su yi zalunci ko bana din nan da muka je aikin hajji yawan gidajen alhazanmu in mun je yi musu nasiha kana gama sai tsohuwa ta ce malam a taimaka mini da addu'a me ya faru dan kudin ta daloli ne bana dala aka ba wa alhazai ita za su je su canja to yanzu mutanenmu yan ƙauye wani bai taba sanin me ma dala ba jin ta ƙauye ke to ya zo ɗaya fa an bashi dalolinsa 400 ko 300 a cikin aljihu a envelope ya za ya canja kawai wani sai ya zo da sunan alhaji ne ya sa uniform din jihar kawo a maka canji sai ya karbi dala 500 din yanzu akwai tsohuwar da dala 500 aka karba a hannunta kaga da ya je mata canjin ashe ya zo da dala 100 duk dala 100 sai ce haji ya kinga wannan sai irga mata haka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dala 100 ne ko dala 200 sai ce rike wannan ita ce canjin wannan dana na gode Allah maka albarka ya karbi dala 100 ya bada dala 10 ko ya bada dala 20 wallahi tsohuwa ta zo tana murna ita kan ta yi canji ana dubawa nawa kika ba ta ce irin wannan guda 5 aka ce sun sha ya sheki ita wannan tsohuwa wanda a gabana aka yi ta ce malam ƴaƴana ne su adadi kaza wani yana aiki a gari kaza wani yana aiki a gari kaza suka yi shekara guda suka yi suna tarin kuɗi za su kai uwarsu Makka ta ce kai musu addu'a amma guzurina an sace suka hada mata suka biya mata kujera su ne tara suka biya mata kujera ta taho ta zo ta yi aikin nan amma kuma wani zai zalunce ta kuma ɗan Najeriya mutum ya tafi umra saboda ya samu bagidajen alhaji ya cuce shi da waɗanda suke zuwa suna sayar da abinci su abinci suke sayarwa idan ba ƙauye ya zo ya ba da riyal 100 a bashi abinci a bashi tuwo na riyal 5 to sai a bashi canjin riyal 25 a ce ga canjin nan duka ana yi suwa suke yi mune muke mutum ya tsallaka ya je wannan gari na annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam garin da aka haifi manzon Allah garin da aka yi masa alfarma irin wannan mutum ya je da niyyar cuta da zalunci ko ka ajiye jakarka in ba kai da gaske ba tun daga airport wani zai sulube ta ya shiga da ita ya je caje ta ya ɗebe maka guzuranka ko a man daki a harami ko a ban daki a hotel ka dan yi wanka da yan lalitar ka da dan gajeren wandanka da yan guzurin ka ka kuskura ka bar gajeren wandanka da guzurin ka in dai ka fita wani ya shige ya dawo to in ka zo ciki ba lalle ka samu ba kuma duk yan uwa ne alhazai abba Allah ya sauke shi yasa duk wanda zai je aikin makka ya samu gajeren wandansa lafiyayye kawai ka tafi a matsayin kai ba gida ne ka sa masa zip bayan zipin ka dora da botin ka zura guzurinka kaji ko to in zaka je da wafi ka sa tela ya dinka maka irin jakan nan da ake dinkawa ka zuba kayanka a karkashin cibiyar ka ta tabbi tamau da kai labbaik allahumma labbaik sai ka rinka haka kana shafawa wallahi malam to ai a makka ko kudin ka shine mutuncinka shine to wani ya ce a Najeriya ma haka ne Allah ya gane wannan muna yin bayani ne saboda wanda zai je ya kula sannan wanda kuma ya san yana wannan mugudan aikin ya daina ana samu wannan complaint din bila adadin da yawa da yawa da yawa da yawa Allah ya sauke wannan hadisin yana nuna mana ko wannan magana tana nuna la tahillu saka tatwa illa lil mushrik tintuwar makka ko harami bai halatta ba sai ga wanda zai cikiya dalili ne ana anna luqatatul harami la tumlaku bihalin ba a iya mallakar tintuwan harami duk wanda ya tsinci dala a harami ya tsinci kaya a harami ya tsinci agogo a harami ya tsinci kaza a harami ba a mallaka ba yanda za a yi ta zama taka ba a yi kwata-kwata haram in ka rike ka ci haram ina masu zuwa suna sata ina masu sata Qur'ani a Makka sata Qur'ani a cikin ba ni sunan shi a cikin harami na Madina wai mutum ya je ya ga sababbin Qur'anan nan in yayi karatu yayi karatu yayi karatu sai alhamdulillah sadaqallahu alazim sai haka sai fita da shi naka ne naka ne kawai dan an ce masallacin annabi ne to inda masallacin annabi ne sai ka je kai sata ina tabbatar muku akwai alhazan da suke zuwa suna dauko Qur'ani da cikin masallacin Makka ko na Madina su soke shi su taho da shi sata ne ha inda kyauta ne in kyauta ne ai za su sanar ce kowa ya dauka haka ne ya za a zuba biliyoyin dalolin kudi ana buga wannan ana kashe kudi ana idan mutane su zo su karanta su amfana kai kuma ka zo ka sace wai wani alhaji yake gaya mun wai ai wani ne ya ce masa wai ai wannan satar ba sata bane nace yanzu kai daman zaka zo fatuwarka sai ka samu wanda ba malami ba dan uwanka alhaji shine zai gaya maka nace wallahi in baka mayar ba barawo ne kai yace ai malam insha Allah da isha yi ma zan mai da su har ya debo su ba har ya debo su shi kuma zaka mayar ina maimaita alhazai duk wanda ya shiga harami ya je dauko musu Qur'ani wallahi sata yi in kana so a baka kyauta a dukkan masallatan guda biyu haramin Makka ko na Madina ka je da letter head na masallacin ku a kasar ku letter head na makarantar ku a kasar ku letter head na wata ma'aikatar ku a kasar ku ka rubuta application da sa hannu da stamping cewa kana son sadaka Qur'ani akwai kisimi da ake yi za a baka carton biyu haramin Makka haramin Madina ana barawa carton biyu za a baka a ce dauki ka sa su a kayanka tunda ka ba da leta hakka ce na masallaci ne to in kuma ka kawo kuma masallacin zaka kawo in ka kai shi ga so kurmi sunan ka wa barawo da waɗanda suke zuwa su je kasar Larabawa su je su karbo sadakar Qur'anai saboda Larabawan nan suna tsoron Allah ba Larabe zai iya sanya kuɗi naira miliyan 100 in ka canja kuɗin Najeriya yace aje a siyo Qur'ani ayi kwantina kwantina yace aje kasashen Afirka Niger ne Najeriya ne aje a raba mutane wallahi mutanen mu da suke da alaka suka san hanyar sai mutum ya je ya karbo Qur'anin ko a wata muassasa ko a wata ma'aikata ko a wani wuri sai ya karbo su idan yayyo shipping din su ya kawo su sai sa su a kasuwa wani ya buga su fa sadaka jariya a raba a masallatan musulmi kai kuma ka karbo ka sa su a kasuwa ka sayar wallahi haram kace abinda ya kamata kai in ka ga ba za ka yi saboda Allah ba kace ka biya naira miliyan 2 wajen shigo da Qur'anin nan kuma kai ba za ka yi fi sabilillahi ba ka karbo wani sadaka amma ka biya kudin auno su to sai ka ce duk masallacin da za ka ba su sadakar Qur'ani katon daya guda 200 300 a ciki sai ka buga kowane katon daya nawa yace maka ya ci 20,000 30,000 50,000 wajen shigo wata Najeriya eh sai a ce to za ku ba da kudin shipping kudin dakon Qur'anin daga Madina zuwa nan da clearance din da na masa duk katon daya naira 20,000 30,000 wannan ba sayarwa kai ba kudin wahalar da kai ne dan ba za ka iya saboda Allah ba ina kira ga yan kasuwa masu zuwa kasashen Larabawa ana ba su Qur'ani na sadaka ina kira ga daliban ilimi yan arewa da yan kudu masu zuwa suna karatu a kasashen Larabawa kuna da ido kun san Larabawa nan ku je ku karbo Qur'anai na sadaka mutum yazo ya zauna ya kira yan kasuwa ana ciniki a lale masa dalolinsa 100 kaza din ko miliyan kaza din sai sayar sai kaga Qur'anan da an rubuta yuhuda wala yubau kyauta ake barwa ba a sayarwa sai kaje kasuwa kaje ka sayi shi da magudan kuɗi wallahi galibin Qur'ani da ake buga ake kawo irin wannan sadaka ne amma fa akwai kuma na sayarwa yan kasuwan mu suna iya zuwa Misra suna iya zuwa Saudiya suna iya zuwa Lebanon suna iya zuwa ina ne su je su sayi Qur'ani na sayarwa wannan akwai shi amma akwai kuma na sadaka da ga yana da kyau a kiyaye ba ka da bambancin da wanda yaje ya karbi takin da gwamnati ta ce a raba talakawa yaje ya karba ya kasa shi a kasuwa wallahi sunan ku me barayi wanda mu fudda wasalin ya fito fili ko waye Allah gara gyara man halimu to da haka ma an zuntuwa sai mai sanarwa ko illa littari wa da aina riwayatin na Ahmad wannan dai ne daga riwayoyin da Imam Ahmad a wata riwaya yake cewa da Imam Shafi'i la yajuzu iltiqatu wa litamliki bai halatta ayi zuntuwa a Makka ba wai dan a mallaka wa inna ma yajuzu li hibziha li sahibiha ya halatta ka dauka amma dan ka kiyaye wa sahibinta ka kiyaye wa mai abun fa in iltaqataha arrafaha abadan idan mutum ya zantuwa a Makka to lalle ya je ya ta'arifi ya sanar da wannan abun zantuwa har abada hatta ya ce sahibuha har sai ma'abucin wannan zantuwa din ya zo ya bayyana wa hada huwa sahihu shi abun da ya inganta da haka in ma ka dauki takalmi kaza to bari in ga muku wani abu guda abun tausayi wai wannan ji ne wani ya faɗa abokin sa ya je shago zai sayi slippers sai ce kai kawai kashe riyal 10 a banza kashe slippers ya ce je ka harami kana fitowa kawai in ka zo dawa duk slippers da ka gani ka ɗauka kawai ko mutum ya je da mataccen takalmi ya ɗauki mai kyau ko mana ɗin nan amma Amina wani ɗan takalmi na da ne ake haji da shi ina ji da shi mai kyau mai laushi wallahi na shiga a masallaci na shiga da shi da na fito na duba daga iri ɗaya ne amma sai na ga bai kai na wajen ba wani ya zo ya ajiye mai tsoho ya ɗauki na wasa ko shi alhaji ne mai wayo kamar zan yi Allah ya sa sai na tuno a Amina nake sai na yi shiru na ɗauka amma yanzu nan ma abun damuna ya shi sa na gaya maka ban faɗi hukuncin ba yana nan a cikin zuciyata bai da kyau wai mutum wai je wai haramin Madina ko Makka wai ya fito wai sai ya zabi takalmin da ya masa wani ne fa yace yayi shiga ya aji sai ka zo ka dauka da satar Makka da ta Madina da satar Najeriya sunan ta yi sata malaiku ne suke zubo da takalman wai wani yace ai zaka ga bangalai masu shara sun zo da mota suna sharewa suna zuba ana zubarwa wannan kuma idan lokacin sharar su yayi daman suna fada duk inda kaga hukumar masallacin Makka ko Madina ta zo tana share takalma ko jakunkunan mutane in ka duba a hankali zaka san sanarwa cewa ba a ajiye takalma a nan ba a ajiye jaka a nan ko kuma sai karka ajiye takalminka ya dade saboda urda ne za a iya shara a wurin hukuma kuma ta ce in an zo shara ba a tsallake takalmi a share shi to wai sai wani ya ce wai ai da mun share su ake yi wani kuma bai da ilimin yayi karatun shi bai sani ba kawai zuwa ya innocent ya ajiye takalmin sa ya shiga ka kula ka je aikin hajji ka je ka tawo da wasifa ko ya je ya ga ihramin wani ya rata yi ihrami a ba zai dauka ya dauka ta wuri shi ihrami ko wani yana dawafi ihramin sa ya sullube ya gagara dauka kai kuma ka zo taka ka sun ka dauka ka rata shi aka fada ka ana kallon ka a kamera ka fita da shi gida ka sa shi a cikin kayan ka dawo da shi bai da kyau ku kiyaye duk abin da ba naka bane kar ka dauka duk abin da ba naka bane kar ka dauka yanzu kaman kayan jirgi ne da ake zuwa irin barwar jirgi da ake lulluba da shi jirgin Saudiya jirgin Ethiopia jirgin ina ne jirgin Qatar jirgin waye akwai barguna suke barwa in al'adar jirgin sun bawa fasinja kyauta ne na sani to ya halatta ka dauka ka tabbare shi idan kuwa suna bi suna karba to kenan sun nuna me ba naka bane to in ka dauka kai sata to sai dai in kana so sai ka dauka ka rata ya shi a jikinka sai ka ce kana so wasu na cayan laro jika yawanci suna barwa yara in yaro ne ya dauka ba sa karba wannan dabi'a su ne saboda yaro ne kai ba sai sun bata ba amma wani zuwa zai kai ba naka alaji alaji kai ma mai gwamnati naka sai ya bude da kar sai ya zuge sai ya cuccusa sai ya ka je umra ka je aiki har kai sata ai shi ma ya fi baya cikin kudin jirgin ka baya cikin mallakar ka yana cikin abu na services ne da za a yi maka amma mallakan wannan abu tun da zuwa suke yi su dada wanke su sa musu chemical a dada daure su a wata leda a dada dawo shi ya kamata mu rinka kulawa kar mutum ya je yi wa kansa abin da zai damu Allah ya yi malai yace idan ka tsanta kai ta sanarwa an abada har mai ita sai ya bayyana wala dis sariun bi daka da mai da mai wal munshid al mu'allif al munshid shine mai shela mai sanarwa an nashidu al talib wanda yake neman abu shi yasa aka ce isaqatun nashidi lil munshidi abinda ake nufi tintuwar Makka bata halatta ba ga wanda yake sanarwar ya dauke ta tintuwar Makka isaqatun nashidi lil munshidi wanda yake sanarwa yake shela kayan da yake shelan nan fa ba nasa bane na wanda ya jefar da kayan ne kula dan karshe wafil qissati annahu sallallahu alaihi wasallama lam yadkhul albayt hatta mi muhiyat as-suwar fa fihi dalil karahati as-salati fil makan alladhi fihi as-suwar wa huwa ahq biha min al-hammam li'annahu imma likawnihi madinatu an-najasa wa imma بيت الشيطان واما واما الصور فمدينه الشرك وغالب شرك الامم من جهه الصور والقبور وفي القصه جواز امان المراه للرجل والرجلين كما اجاز النبي صلى الله عليه وسلم امان ام هاني وقتل المرتد الذي تغلظت ردته من غير استتابه لقصه ابن ابي سرح وانا شيء كشان wannan fasali a cikin kisar ta fato Makka an nuna mana cewa annabi bai shiga cikin harami ba bai shiga ba ɗakin Allah ba sai da aka cire duk gumakan da suke ciki kun san da a ɗakin Allah gunki guda 360 guda nawa 360 sai da aka zo Allah ya kaddara manzo Allah ya samu ƙarfi yana wa kul ja al haqu wa zaqa al batil sai azunguru gunki zai fado da kaban nan gaba ɗaya an daure ta ne da gumaka idols daga annabi bai shiga dakin Allah ba sai da aka bi aka sauke su gaba daya. Daga nan malamai suka ce duk inda musulmi ya ga gunki to ya rushe shi, sai dai kuma inda wani ne wata kila hukumar kasar ta bashi dama ya bauta masa, to wannan kuma in ka taba to ka tabo rigima, saboda ai yana da wani dalili da aka bashi dama ya bi ya amfani shi, sai dai ita hukumar ta ce. Kuma wannan yana nuna mana haramcin amfani da gunki. Abun tausayi yanzu mutum zaga ya shahara yayi gida mai kyau sai ya rinka ajiye gunki a falo. Gunki wallahi wani ya ga yake mun dan ji abin nan abun tausayi, sai naga falo nan gunki nan gunki na ci kai wai shi ashe ado yake, shi dan mogo ne, shi bature ne, gumaka haramun ne mutum musulmi ya ajiye gunki, kai mushriki ne. Ba ga da annabi ba da zai shiga harami sai da aka rushe su aka rubuta su. To ba a ajiye gunki a office, ba a ajiye gunki a daki, ba a ajiye gunki a falo, ko ina musulmi bai alaka da gunki, tunda ai baka yadda da bautan gunki ba. Sannan kuma ba a sallah karahiyatu salat fi makanin fihi suwar, an haramta ko an karanta wannan karahiyar ta haramci, an haramta yin sallah a wurin da yake akwai gunki da gunki da hoto. Kamar yanzu misali mutum ya zo a falansa akwai hoton babansa, akwai hoton gwamnansa, akwai hoton shugaban kasansa, akwai hoton tsohuwar matarsa, akwai hoton babbar yarsa, mutane su yi ta sa hotuna a falo. Haram ne kai kabbar sallah kana kallon hotuna, haram ne. A ɗakinka in ka sa hoton diyarka, hoton matarka, hotonka, ko shugaban kasanka, ko ɗan siyasarka, ko waye, ba a sallah a wurin da yake akwai mai hoto. Ya za a yi a sauke shi kasa sai kai kabbara kai sallah. To in an hana ka kai sallah kana kallon hoto, to ainihin babu aula kuma a hana ka sallah da riga mai hoto. A ga mutum musulmi ya saka rigar yan bal da dan bal a jiki yana sallah, wani ma da ya reda mutane hankali wai sahun gaba ma ya zo bayan liman da hoton a jiki, wani kuma hoton gunki ba irin gumakan nan masu dodo din nan, shi ne a gaban rigarsa dan bayariya. Wai an zo ka riga ban sallah kuma ya zo ya tsaya sahun gaba, ya kamata limin ya ce get out, ya fitar da shi. Wani ke bari mu sauƙaƙa, ya kamata ya kira shi ya ce fita ka cire rigar ka je ka canza ta zuwa sallah. Eh to ai wani yanzu zai dauki wannan fatawa ne zai doddoke wani a cewa mallam ne ba da fatawa ce a maki ko ba ka bane, ka san muna da yan uwa wato masu fahimta sai dai hakuri, eh da kuma masu neman sharri su kuma Allah kiyaye mu da su, kiyaye mana maganan su. Me yasa haka bandaki ba a sallah a bandaki, kaga ba a sallah wuri mai hoto, ba a sallah a bandaki. To me dalilin hana sallah a bandaki, me dalilin hana sallah a wuri mai hoto? Imma da kauni madinatul najasa, shi ne bandaki dan wuri ne da ake zaton me akwai najasa, sai an gaya maka kai sallah a bandaki wurin da kake zubar da najasa zaka je kai sallah? A'a, madinatul najasa wa imma baitul shaytan abu ne ko kuma gidan shaytan ne, duk inda bandaki yake akwai aljanun shaytan wa ciki. Shedanun nan dai da ba a so masu cutar da mutane, shedanu masu harkar da mutane, duk inda bandaki yake to akwai su. Shi yasa aka ce ba a so musulmi ya shiga bandaki da an taba dama, jefa musu hagu, in ma kama ta zai kwasa yadda za ku yi, kuma ka buga addu'a Allahumma inni a'udhu bika min al-khubusi wal khaba'isi, Allah ka raba ni da sharrin da makircin aljanu maza da aljanu mata, manyansu da ƙananansu. In za ka fito, fara fitowa daga dama don kar ka bar musu dama a ciki su je su riƙe ta. Malam dubban ɗaki akwai shaidanu a ciki ko na ɗakin gidanka. Amma yanzu ka ga wai ci gaba shi ne, mutum ya zo ya ɗaki inda yake sa kan gadonsa a nan toilet ɗin sa yake, ka sha ƙanshi da daddare ka juƙa ka more. To ai baka ma san kana shaƙan ba, wai wannan birgewa ce a gininmu. Safe content, ga gadonka gashi, ba laifi ka dan matsar da shi gefe, ba laifi ka dan dimake shi, ka dan sa yar katanga ko ka dan sa wani dan corridor haka ka dan raba shi. Za ka ga mutum mai wannan kullun yana mafarki kaje mutun da daddare yana fatara wayo wallahi wayo dole kai ta ihu ai bataki ne a kusa da kai ka zo kusa da su ka kwanta ba mu shirya da kana ba sare ko kai ma naki ga kai ne ina ba ta ana fahimta mu musulmi ne da ka zo abin da zamu yi mu tsari in ka zo za ka tsara ma gidanka ba laifi kai bataki ya falo ka kai bataki a daki kama mai shige ne ko ya zama akwai kofa tsakanin ka da shi ko ma ba kofa to a dan yi gini ko ya a dan raba shi da shi da makwancin ka da dan rata amma dab da dab din nan a sai zaka ji uwar gida ba lafiya mai gidan ya ce wallahi ni ma ji nake ana duka na da daddare zaka da ku ba karamin duka ba tun da ka zo ka hadu da su wuri guda kai hakuri ba da kai nake ba fa kar ka dauka da kai zai yauwa kaga yana duba bandakin dakin sa Allah ya sa mu da shi ko dai gurin najasa ne ko dai wuri shedan ne to duk ibnu dai me yace duk bandaki baya rabuwa da wannan gidan shedan gidan najasa to ya mutun zai sallah a ciki to kuma yaya mutun zai shiga bai addu'a ba to me hikimar hana shigar da hoto daki ko falo masu lika hotuna illa jiman a falo wani za ga yadda ka san kasuwar hotuna ne wai shi wai dan kula da tarihi hoton wancan hoton wancan hoton wancan hoton wancan Hajiya Binta, Hajiya Dulu, Hajiya Kanwa, Hajiya Tattasai, Hajiya Wacece duka sunan din duyale ne duk inda ka ajiye hoto to akwai shedani a wurin duk inda ka ajiye hoto akwai shedan a wurin saboda shedan yana son hoto yasa hatta wanda suka halatta aiki watan ciya suka yin an dauka a buhe shi a sa albar a rufe wanda suka ce ma a dauka wasu suka da batun kana ma gaba daya ko ka nuna takarda ko baka nuna ba ni ma nan zan tsaya eh na samu tsaya inda ai mai kamera ne kai tunda an fara magana hoto ba ka nuno min takarda in da ka da haka fa madinatu shirk sannan wurin ajiye hoto wurin ainihin shirka ne asalin shirka me abinda Ibn Qayyim yake nufi yace wa galibu shirkul umami min jihati suwar wal quburi yawanci shirkan da al'ummomin suka gabata kun san ta me suka yi ta hanyar hoto ne ba lokaci da na mana sharhi asalin shirka a duniya asalin fara ta daga me daga hoto ne sannan a ƙarshe yace a cikin kisar akwai halaccin mace ta bada kariya wa namiji mutum ɗaya ko mutum biyu kamar yadda manzon Allah ya bada dama wa Ummu Hani ya bada dama wa Ummu Hani a Makka ainihin ta bada kariya ma wasu sannan ya halatta duk wanda ya ridda wanda riddarsa ta zama mai ƙarfi ya mummunan abu to kar ma a neme to kamar zagin annabi qatluhu a kashi kawai kana ce ya zagi annabi a ce ba za ka tuba ba a ai jinnsa ya halatta kawai saboda kisar Ibn Abi Sarha Allah ya mana afuwa wannan hadisin Abu Dawud ya rubuto shi da Imam An-Nasa'i da Imam Al-Hakim da sauran malamai kuma Albani ya inganta shi anan zamu tsaya insha Allah sati mai zuwa zamu tashi akan ghazwatu Hunayn yaqin Hunayn abinda na faɗa dai Allah ba mu lada wannan ne kuskure ko tuto ashe muna neman afuwar Allah subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum ورحمة الله وبركاته.